بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. ثم الصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وسبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد ‘yan uwa musulmi, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Da kasancewa cikin wannan masallaci nawa mai tarin albarka Masjidu Darul Qur'an wanda ke daura da gidan distinguished senator Muhammad Dan Juma Goje da ke wannan unguwa tawa mai tarin albarka unguwan Fantami a nan fadar jihar Gombe. Barkanmu da kasancewa domin ɗorawa daga inda muka tsaya wajen bibiyan tarjamar Al-Qur'ani mai girma da muke yi a wannan masallaci kuma a daidai wannan yini irin wannan yini na Juma'a a kowane mako. Barkanmu da dawowa daga Ramadan wanda yau muna 17 ga watan Shawwal. Yau hijira na da shekara 1445 daidai da 26 ga watan Afril na miladiya 2024 wanda yau ne ran da za mu buɗe dawowarmu bayan tafiyarmu zangon azumi na wannan shekara wanda kuma Allah ya kaddare a wannan yini za mu dawo domin ɗorawa daga inda muka tsaya. Allah ta'ala ya mana jagora. Da farko muna yi wa Allah godiya da ya raya mu ya ba mu lafiya da 'yanci mu kai ibadan watan Ramadan. ibada mai albarka, ibada mai tsada, wanda fatan mu Allah ta'ala ya karba mana. An yi iya kokari da dukkan irin dama da Allah ya baiwa musulmi wajen neman rahama da gafaran Allah. To muna roƙon Allah ta'ala abinda muka yi a Ramadanu Allah ya karba mana shi.
Ko abinda muka kuskure domin rashin sani ko ka'ida ta kan dan Adam, muna roƙon Allah ta'ala ya yafi mana.
Allah kada ya kama mu da wannan laifi. Allah muna godiya gare ka, muna ƙara ma godiya bisa wannan baiwa da ka ba mu. Kuma Allah ba za mu gushe ba, muna neman Allah ka amsa mana wannan ibada daga nan har ƙarshen rayuwar mu ya Allah. Godiya ta biyu ga mahaifanmu wanda sanadiyar su Allah ta'ala ya kaddara zuwan mu wannan gida da duniya, wanda sun ba mu tarbiyya daidai gwargwadon iko, sun yi ɗawainiya da mu wajen nusar da mu siratullahil mustaqim. Ba za mu gushe ba da rayayyunsu da wanda Allah ya karɓi rayuwarsu. Allah ta'ala ya musu gafara, Allah ya ji kansu da rahama. Irin ɗawainiya da suka yi da mu Allah ya sa su ɗauka a gidan aljanna. Duk abin da muka yi na alkhairi Allah ya sa da rabansu a ciki. Muna ƙara addu'a ga zuriyar da Allah ya ba mu, Allah ya musu albarka, Allah ya sa su biyo hanya madaidaiciya, Allah ta'ala ya ba su ikon yi fiye da mu wajen ayyuka na addini, Allah ta'ala ya ɗora su kan tafarki madaidaici. Godiya ta gaba ga kwamiti na wannan masallaci mai albarka, wanda babu dare babu rana iya ta ɗawainiya domin ci gaba da wannan karatu da kuma irin girmamawa duk da ƙarancin shekaru da Allah ya mana, wajen girmamawa da zuci da baki da aikace da wannan kwamitin masallaci ke nuna mana. Babu abin da za mu ci a wannan kwamiti illa mai masa fatan alkhairi, illa mai masa addu'an Allah ta'ala ya karɓi wannan ayyuka. Babu shakka tun cikin Ramadan har bayan Ramadan har zuwa kwanakin sallah, duka muna tare da wannan kwamiti. Inda Allah ya kaddara za mu yi tafsirin azumi, sun je sun sake zuwa hatta ranar rufewa da su aka rufe wannan tafsiri. Kuma bayan haka har gida suka yi takanar ta Gombe, ba za ce ta Kano ba, suka je da manya da daktoci da manyan mutane da limamai da ladanai suka kai mana irin gaisuwar sallah. Wannan abu ya faranta mana rai kwarai da gaske. Muna addu'an Allah ya saka musu da alkhairi, wannan zumunci da kauna Allah ya sa mu ɗauke ta a gidan aljanna. Addu'a ta gaba ga shi wannan mai gida da ya asasa wannan masallaci, ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam ya cewa man sana'a fikum al-ma'ruf fa yukafi, duk wanda ya aikata muku alkhairi kuma ku yi masa, idan ba ku da abin da za ku yi masa kuma yi addu'a ta alkhairi. Babu shakka wannan mai gida iya cikin gwarazan mutanen da suka taimaka al'umma ko suke ci gaba da taimaka al'umma da irin damar da Allah ya ba su, musamman cikin wannan Ramadan. An yi ta kokari a wannan gida wajen ragewa al'umma raɗaɗin wahalar abinci da ake ciki, mu shahid ne ala zalika, mun gani ko mun shaida. Allah ta'ala ya saka masa da alkhairi. Duk ɗawainiyar da ya ta al'umma ta abinci da kayan abinci da kuɗaɗe, to muna masa addu'an Allah ya biya shi da aljanna. Mahaifiyarsa Allah ya ƙara mata lafiya, iyalansa da suka rasu Allah ta'ala ya gafarta musu, shi kuma Allah ta'ala ya sa ya gama da wannan rayuwa lafiya. Muna ƙara addu'a ga jihar mu ta Gombe, Allah ya bata zaman lafiya, Allah ya ƙara mana alkhairi, Allah ya ƙara zaunar da mu lafiya. Muna ƙara addu'a da ƙasar mu Najeriya, Allah ya ba mu zaman lafiya. Dukkan abin da zai zama musiba a gare mu Allah ya yi mana shi, dukkan abin da zai zama alkhairi a gare mu Allah ka haɗa mu da shi. Muna ƙara addu'a ta musamman ga mutanen wannan unguwa bisa irin goyon baya da haɗin kai da suke ba mu, da kuma fatan alkhairi da suke mana, ɗaiɗaikun su da jam'in su, irin su Alhaji Bukari mai turare, irin su Alhaji Muhammad Dan Fulani da sauran dattawa dai da lokaci ba zai ba mu dawo mu kiraye su ba. Allah ta'ala ya musu albarka, Allah ta'ala ya saka musu da alkhairi. Muna ƙara addu'a da Alarama, Allah ta'ala ya masa albarka, ya biya buƙatunsa na alkhairi. Ba za mu tuya manta da albasa ba, yan kwamitin mu na midiya wanda suna ɗaya daga cikin masu yaɗa wannan da'awa ta je inda ba a zato, Allah ta'ala ya musu albarka. Tun Ramadan da sanarwa da an yi da za a yi duk su ne suke yi. to muna musu addu'o'i da suke yada wannan da'awa Allah ya daladan su har zuwa gidan aljanna bukatun su na alkhairi kafatane su Allah ya biya musu abubuwan da suka zama cikas a rayuwa Allah ta'ala ya mana magudansu sauran ma mu yan uwa da sauran daliban ilimi yan uwa da sauran mahalatta wannan darasi na wannan tafsiri muna yi wa kowa fatan alkhairi da wanda suka zo daga nesa da wanda suka zo daga kusa kowa Allah ta'ala ya sai ibu wannan lada a gaban sa gobe alkiyama akwai daya daga cikin iyayenmu mallan kawo wanda yake zuwa daga can unguwar wure shiye ne ko wure biriji wanda kwanaki cin yayin rashin lafiya cikin azumi iyalansa ta rasu wanda kuma bayan sallar nan ya hada da rashin lafiya wanda inji dan uwa mallan Umar Maji mun gano shi muna fatan Allah ya bashi lafiya ita iyalansa da ya rasa Allah ta'ala ya jikanta da rahama Allah ya gafarta mata Allah ya gafarta mata Allah ya albarka cin abin da ta bari ki kuma jinyar da Allah ta'ala ya saka fara ne Allah ta'ala ya kara masa lafiya muna tare da shi iya daga dama da mu ga kishan daya daga cikin dattawa da muke tare da su Allah ya musu albarka muna kara addu'a da dukkan al'ummar musulmi Allah ta'ala ya mana albarka duka Allah ya karba ayyukan mu Allah ya yafe mana kusurun mu to tafsirin baya bukatar duwar muqaddima za mu dora ne kawai kai sai daga inda muka tsaya insha Allah bayan tafiyar mu Ramadan kamar yanda muka fada dama mun dora ne daga inda muka tsaya har a ciranin da muka je da tafsiri ciranin cikin azumi Allah cikin ikon sa karatu har ya kai mu cikin suratul nahl cikin suratul nahl karatu ya tsaye da mu karshen aya mai namba ta 37 yau zamu tashi aya mai namba ta 38 a cikin suratul nahl insha Allah wannan kuma shine darasin mu na 7 a cikin surar fadin Allah ta'ala da yake cewa aqsamu billahi jihad aymani alalma
bismillahirrahmanirrahim wa aqsamu billahi jahda aymanihim la yab'athullahu man yamut bala wa'dan 'alayhi haqqan ولكن أكثر الناس لا يعلمون
الله تعالى yake cewa wa aqsamu billahi jahada aymani su kafirai da wanda suke musu da risalar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam suna rantsuwa ine aqsamu billahi suna rantsuwa da Allah subhanahu wa ta'ala jahada aymanihim ay gayati ijtihadih suna yin rantsuwa iya kokarin su ma'ana rantsuwar ba dai bace ba biyu bace suna rantsuwa da abin da zai halaka su ko da abin da zai kashe su rantsuwa karshen rantsuwa me suke rantsewa a kansa abin da suke rantsewa cewa la yab'athullahu man yamut wai kwata kwata Allah ba zai tada wanda ya mutu wannan shine rantsuwar da suke su rantsi da abin da shine mafi girma a idanuwansu da zukatansu amma abin da suke rantsuwa kansa shine Allah ba zai taba tada wanda ya mutu wannan shine rantsuwar su a wata ayan kuma Allah iya cewa za'amal ladina kafaru allan yub'ath
za'amal ladina kafaru allan yub'ath قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير
الله yace za'am alladhina kafaru kafirai suna rayawa cewa Allah ya ba'athu wai in sun mutu ba za a tada su ba to in ba sha'anin kafiri ba kai daga aka halice ka daga babu da can baka san zaka zo duniya ba akwai rayuwar da muke gaba ɗaya ta alamur tsar kamar yanzu misali da nake ta yawan bugawa an zo irin wannan fage misali mutumin da bai aure ba Allah ya kaddara zai haihu zai ci koki a cikin ilimin Allah to wannan ƴaƴa nasa da jikoki suna ina shi ma kansa bai san inda suke ba shine alamur zarri kenan wanda dukkan mu mun yi wannan rayuwar wanda a lokacin ba uba ba uwa ba kaka ba jika haka Allah ta'ala ya tsara mu amma ya sa mu cikin kundin tsarin halittunsa gaba daya to lokacin da Allah ta'ala ya so ya halicce mu duka ba wanda ya san zai zo duniya amma ya halicce kowa kuma ɗaya bayan ɗaya a cikin kundin sa na tsarin halittar ɗan adam duk wanda aka tsara tun lokacin annabi adam alaihi salam zai zo duniya to kafin duniya ta sai ya zo duniya inda Allah ya rubuta iya cikin halittun sa na ɗan adam to har mu har wanda ba mu duka muna cikin wannan kundi na Allah na tsarin halittar sa na mutane a lokacin da Allah ya wani wannan ikon nasa ba wanda ya sani shi kada ya barwa kansa sani to amma ka zo duniya ka wayi gari har ka ganka a matsayin ka na ɗan adam kuma duk kafircin kafiri ya san ba hiya halicci kansa ba ya san ba iyayensa bane suka halicce shi ya sani ya san halitta dai Allah ne kadai yake da ikon halitta in ba Allah ba ba mai ikon halitta to Allah da ya kirkira halittar ka daga babu ka tsinci kanka ka zo duniya har ya raya ka har ka girma ba mamaki ka hayayye ba kai zuriya kuma kanan ka yi kare ka mutu don kuma ya ce zai dada kai sai ka yi musu kuma ai a hankalce ma bai dace ka yi musu ba in dai ka yarda Allah ne ya halicce ka kuma ya ce zai dawo da kai to babu shakka dawo da kai din tafi sauki in ma da sauki a cikin aikin Allah ana fahimta to wannan shine abin da hankali zai kai ga mutum dacen ba kai baka san zaka zo duniya ba kuma Allah ya kawo ka duniya da raya ka e ba ma kwanaki ka rayu har ka mutu kuma ya ce zai sake dawo da kai kuma sai ka yi musu kaga wani a hankalce ma bai dace mutum ya yi musu ba to rantsuwar da suke cewa Allah ba zai tabbata da wanda ya mutu ba sai Allah ta'ala yake cewa ku kuma lace ankarul ba'fa suna inkarin tashin alkiyama kama ankarar tauhida kamar yadda suke inkarin tauhidi kamar yadda ba su yarda Allah kadai za a bautawa ba haka nan kuma suna inkarin tada alkiyama ko babu shakka imani da alkiyama iya cikin rukunin imani guda shida al-imanu billah sannan wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi sai wal yawmil akhir sai wa an tu'mina bil qadri khairiha wa sharriha iya cikin rukunin imani ka yarda akwai wata rana ta ƙarshe da Allah ta'ala zai tada duniya gaba daya kuma ta zama ranar farko a gidan alkiyama ran da Allah zai wa kowane dan adam sakayya da abin da ya aikata a ranan Allah iya da makuma guda biyu imma ila aljanna wa imma ila annar ko zuwa ga aljanna Allah ya sa mu da ciki ko kuma zuwa ga wuta Allah ta'ala ya tsare to sai Allah ta'ala ya ce bala ita bala tana zuwa ne ijaba annafi li isbat ne nafi li isbat ijabatu an nafi li isbat kore abinda aka tabbata ita kuma na'am tana zuwa da ijaba alil isbat al isbat tabbatar da abinda aka tabbata an fahimta idan aka yi magana aka ce bala to abinda ke bayan an kore shi ba haka bane ana fahimta to abinda kafaran suka ce la yab'athu Allahu man yamut Allah ba zai tabbata da wanda ya mutu ba sai Allah ya ce bala ba haka bane an rushe maganar su kenan ana fahimta sai Allah ya kawo wannan arafi wanda yake goge abinda aka tabbatar ma'ana bala yab'athuhumullah ba haka bane Allah zai tada su wa'adan alaihi haqqo kuma tada su din alƙawari ne na gaske ji Allah alƙawari ne na gaske dukkan wanda ya mutu Allah zai tada shi ana fahimta amma sai Allah ya ce walakinna aktsaran nasi la ya'lamu amma da yawa daga cikin mutane ai al-kufar kafirai ba su san haka ba li'annahum aktsaru ahlil ardi ma'mura domin su ne suka fi yawa a halittun mutane a ban ƙasa ai la ya'lamu na zalika ba su san wannan ilimin ba ma'ana ba su san Allah iya da ikon tada macece bayan ya mutu ba ana fahimta aya ta gama da
liyubayyana lahum alladhi yakhtalifuna fihi wa liya'lama alladhina kafaru وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين
الله تعالى yake cewa liyubayyana domin Allah ta'ala ya ainihin bayyanar musu wannan suka ce liyubayyana muta'allaqun yab'athuhumullah ayyab'asuhumullahu liyubayyana lahu. Allah zai tada su din tabbas ne duk wanda ya mutu Allah zai tada shi, bayan kuma Allah ya tada shi din sannan kuma Allah ta'ala zai yi bayani, zai bayyana gare su allazi yaktalifuna fi, abinda suke samun sabani ma'al mu'minin, tare da masu imani. Ai yanzu muna samun sabani da yawa da wanda ba su da imani. Akwai alkiyama sun ce babu, Allah kadai za a bauta sun ce ba haka bane, Qur'ani sakon Allah ne sun ce ba haka bane. Kun ga dindin mun saba da su kenan. To wannan sabanin da muka yi da su inji Allah, to Allah zai bayyanar musu da gaskiyar sa gobe alkiyama. Kine li yubayyinahum alladhi yaktalifuna fi, abinda suke sabawa masu imani a duniya, to gobe alkiyama Allah zai bayyanar musu da wannan. I mean amri dini, wajen al'amarin addini, bi ta'azibihim wa isbatil mu'minin wa isabatil mu'minin, lokacin da Allah zai wannan bayyanawa zai azabtar da su kuma zai tabbatarwa da mu'mine ladan su irin ladan da Allah ta'ala yake ba masu imani. Waliya'lam alladhina kafaru, domin su kafirai su sani su tabbatar da kan cewa annahum kanu kadhibina, cewa su lalle makaryata ne. Ai kadhibina fi inkari alba's, su kafirai makaryata ne game da inkarin alkiyama da su. Dukkan mutumin da yake inkarin kiyama za ta tsaya, to makaryaci ne. Allah ya ce ƙarya yake yi, zuciyarsa ta san kiyama za ta tsaya, sai dai bakinsa da kuma son zuciyarsa sai ba haka din bane. Amma ba wanda yake inkarin ba Allah bane halicci shi, ba kuma wanda yake inkarin cewa Allah iya da ikon ya karɓi rayuwarsa a duk lokacin da Allah yake so, sannan kuma ba wanda yake inkarin Allah zai tada shi a lokacin da yake so. Wannan abu ne yakini wanda zuciyar ta riga ta yarda, sai dai koma kin ya gare ta. Na'am, aya ta gaba.
Innama qawluna li shay'in idha aradnahu an naqula lahu kun fayakun.
Allah yace innama qawluna, cewa innama litahassu, kadai abin sani wajen fadin mu inji Allah, li shay'in, ga wani abu. Shay'in yazo bi nakira, kowane irin al'amari, dukkan al'amarin da Allah ya so ya kasance, Allah ya so ya faru. Iza aradnahu, idan iradar mu ta zo gare shi, fa'alu lima yurid, kenan Allah shine mai aikata abin da yake nufi. Duk abin da Allah ya yi nufin aiwatarwa, to shikenan nufin sa abin ya aiwatu ya gama. Allah ya nufa shi abu kaza zai yi, to nufin Allah har ya zartar da yiwuwar abin da Allah yake nufi a kansa. Wai ba sai Allah ya ce kun sannan abin ya kasance ba, a'a, misali ne ake domin ka gane irin cikin ikon Allah subhanahu wataala. Ana fahimta? Innama qawluna li shay'in idza ardanahu, faɗin mu ga dukkan wani al'amari da muka so kasanto su inji Allah. An yakula lahu kun fayakun, kamar ka ce da shi kasance, sai ga abin ya kasance ne. Kafu din kafu tashbihi ne, ba wai Allah zai ce abu kun sallan ya kasance ba, a'a, kamar ka ce haka din ne. Ana fahimta? Kamar ka ce kun fi yakun ne, ai fahu fahu yakun, sai ga abin da Allah ya so ya kasance. Ana fahimta? To wannan iya cikin ayoyi da suke tabbatar mana da irada da mashi'a ta Allah. Allah iya da nufi, kuma iya da so. Wa ma tasha'una illa an yasha Allah, ba abinda za ku so face abin da Allah ya so. Sannan kuma Allah iya da irada, fa'alum lima yurid. Innama amruhu idza aradnahu, idza aradnahu, innama qawluna li shay'in idza aradnahu, idan Allah yayi nufin abu, Allah iya da nufi kuma iya da so. Wannan kuma tana cikin ayoyin da suke nuna mana wannan, li takariri li qudura alal ba's, hatta alkiyamar ma Allah ta'ala a wata ayar yana cewa al'amarin mu na alkiyama bai kasance ba illa kalanhil basari aw huwa aqwa, kamar ka bude ido ka rufe ne, ko kuma a yama fi haka kusa. A lokacin da Allah ya so kiyama ta tsaya kamar haka ne, kamar ka bude ido ka rufe, to kiyama ta kasance kawai. Tunda ma'aikin Allah a hadisi yana cewa yanda ga wannan rayuwar, a fada a tashi din da wani iya tafiya wani iya zauna wani iya gulma wani iya karatu to a irin wannan yanayin kiyama za ta zai ma'aikin Allah yake bada labarin wani ya daga kofin giya iya sha bai gama ba kiyama za ta zai wani ya san ya sa kansa kasa iya sujjada kiyama za ta zai wani ya bude qur'ani iya karanta kiyama za ta zai wani iya gona wani iya kasuwa ana fahimta to haka kiyama za ta zai la ta'tikum illa baghta kiyama ba za ta zo muku face fujatan haka za ta zo haka ba shiri sadili za ta zo wannan shine irin abin da Allah ke tsorata da mu gaba da kiyama ba wani abu da za a ce sai ranar kaza ga watan kaza ko shekara kaza babu wannan la ta'tikum illa baghta haka kawai za ta zo muku kwatsam ba zato ba tsammani sai dai kuma cikin hikimar Allah da rahamarsa da jin kansa yayi wa manzansa bayanin alamomin ana fahimta amma exact yinin alkiyama ba wanda ya sani sai Allah amma alamomin ta Allah ya fada wa manzansa ko manzansa ya fada mata domin ka kare shiri da kimsi ana fahimta ka san tafiyar za ta kare ta ma doshi karewa ne malamai suna cewa hatta zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da saukar da alqur'ani to alamar alkiyama ce kaga yau da gama saukar alqur'ani ko da hijira sama da shekara 2400 wani to tun a lokacin suke ganin kiyama ta zo kawai domin manzon Allah shine manzon karshe daga shi ba wani manzo duk abin da aka ce na karshe ne ai kuma shikenan an zo ta kin karshe din daga shi ba wani qur'ani kuma shine littafin karshe ba wani sako daga sama da Allah zai saukar ayi kaza ko kada ayi ya kare daga alqur'ani kaga wannan kadai alama ce kan cewa duniya ta zo karshe sabanin da isa annabi nuhu annabi ibrahim annabi musa annabi isa da sauran annabawa wanda in wannan ya wuce sai wannan ya zo in wannan ya wuce sai wannan ya zo amma zuwan manzon Allah ya nuna ba wani annabi da zai zo a bayan sa sannan saukar da alqur'ani ba wani littafi da za a saukar bayan alqur'ani wannan alama ce babba daga cikin alamun tashin alkiyama sannan ma'aikin Allah yake da alamomi da yawa akwai kananu akwai manya manya amma alamomi kanana sun bayyana da yawa daga ciki akwai karancin imani ga mutane a ce mutane imaninsu yayi karanci da tausayi alama ce ta alkiyama ko kuma a yawan mata su yawa a duniya shi ma alama ce ta alkiyama ma'aiki yana cewa kafin kiyama ta tsaya sai an samu namiji daya akwai mata 50 ko sama da 50 a gargashin sa wanda shi ne yake kula da su a rayuwarsa shi kadai kafin kiyama ta tsaya daga cikin alamomin tashin alkiyama akwai bayyana zalunci karara a ga ana zaluntar wani a kasa daukan mataki ko a ga ana zaluntar al'umma a kasa daukan mataki ko wani yayi rubuta ciki da babakiyar a dukiyar al'umma ana ji ana gani a kyalici ya maida dukiyar al'umma kamar dukiyarsa wannan duka alamar alkiyama ce idan rashawa da riba suka zama abin sha'awa wa mutane iya cin alamar alkiyama wani iya tara kuɗi ta riba ko da cin hanci da rashawa amma ana sha'awarsa alamar alkiyama ce ana fahimta bayyana zinace zinace da buɗe gidan masha a masha'a da yawan bayyanar liwati da maɗugo a cikin al'umma duk iya cikin alamar tashin alkiyama ana fahimtar wannan duka manzon Allah ya bayani da kuma ya sore da mahaifinsu ko iyaye suna tsoron ƴaƴansu ko miji iya tsoron matarsa ko shugaba iya tsoron talakawansa duk alamar alkiyama ce ana fahimtar wannan to duka manzon Allah ya bayani wannan a cikin hadisi to dukkan wannan iya nuna mana kan cewa ikon Allah subhanahu wa ta'ala a lokacin da ya so alkiyama ta tsaya to kamar a ce kurfe ya kundin iya magana game da masu inkarin tashin alkiyama masu inkarin tashin alkiyama su sani yanda Allah yake sa sama ta yi ruwa yanda Allah yake shigo da lokacin zafi ko lokacin sanyi ko lokacin bazara ko lokacin kaka Allah ya canja waiza da kansa ba tare da ya yi shawara da kowa ba to haka kiyama za ta tsaya yanda Allah yake ikon sa kaga an haifuwa ne wane ya fadi ya mutu ka san ba ne wannan ba Allah ba to haka Allah in yi so kiyama za ta tsaya ana fahimtar wannan duk masu inkarin alkiyama kamar haka Allah yake sai faɗa musu yanda Allah yake da iko akan komai to haka kiyama take in ya so abin yanzu ne zai kasance kawai tunda tun daga halittar malaika Israfil Allah ta'ala ya halicce shi ya bashi kaho ya sa a baki shi a kullun jira yake koi Allah ya bashi umarni idan Allah ya bashi umarni ko shikenan za a yi busa ta farko kowa ya mutu idan malaika Israfil ya busa wannan kaho bali sauran numfashi a duniya kowa zai mutu sannan kuma za a safi shekara 40 ba wani mai motsi ko mai rai a bayan kasa sai duniyar ta koma kamar lokacin da ba a halicci annabi Adam ana fahimtar wannan bayan an yi shekara 40 kowa a mace sannan kuma Allah zai sake tada mala'ikan ya sake busa kafa idan yayi busa ta biyu fa izahum qiyamun yamduru sai kuma kowa ya fito da kabarin sa iya dakon ya Allah zai dashi wannan shine irin abin da Allah yake sanar da mu game da yanayin kiyama wannan kuma yini daya daya ne babu kamar sa idan mutum ya kuskure ya fadi a wannan yini to ba inda zai je tashi ana fahimta ko yasa hatta ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam ya addu'a Allahumma qini azabaka yawma tabatu ibada Allah ka tsare ni daga azabarka a ran da zaka tashi bayan ka tashi a kiyama ma'aikin Allah iya roƙon Allah ga wannan wannan kuma iya cikin azkar na dare a lokacin da za ka kwanta Allahumma qini azabaka yawma tabatu ibada ana fahimtar wannan innama amruna li shay'in innama qawluna kay li shay'in idza aradnahu an naqula lahu kun fayakun walamma bayyana ta'ala anna ijadul umur alayhi sah malaki cewa yanda Allah ta'ala yake bayani cewa zartar da al'amura gare shi abu ne mai sauki ba'da an zakara annal ba'sa ba'da al-maut haqqun Allah ya faɗi cewa tashi bayan mutuwa gaske ne ashara fi ma ya'ti abinda zai zo a gaba ana ishara da cewa annahu la yanbaghi li muslim baya kamata ga musulmi an yastamirra ba'da al-islam fi mahallin la yastati'u an yanqidha awamirillah cewa bayan ka fahimci musulunci ka fahimci addini to bai dace gare ka ba ka zauna a gunda baka iya ikon kai wa Allah ta'ala ibada duk gunda ba za ka samu damar bautawa Allah ba to bai dace ka zauna a gunda ko bayan ka fahimci addini wa alaihi an yuhajira fillah wajibi ne ka kaurace cewa nan gunka je gunda zaka ibada hankali kwanci sai Allah ta'ala yake cewa
والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة
نعم
ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون
الله يجزي والذين هاجروا كاغو أنن دسك هجرة في الله amma dan Allah ana fahimta yasa hadisi na Imam An-Nawawi hadisin Umar dan Khattab yake bayanin kan cewa faman kana hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi wa man kana hijratuhu lid-dunya aw imra'atun yakhuha fa hijratuhu ila ma hajara ilayhi to hajaru fillahi ayya hajaru fi sabilillahi sun hijira din dan Allah wannan kuma iya nuna mana ikhlasi a kowane aiki duk abinda zakai kai dan Allah in baka yi dan Allah ba Allah ba zai karba ba duk yawan sa kuma duk dadewa ana yi hatta hijira aiki ne wanda musulunci ba zai taba mantawa da shi ba iya cikin tarihin musulunci wanda ba zai taba mantawa da shi ba an sha wala al'umma su yawa a cikin hijira amma Allah ya ce in ba dan shi aka yi ba zai karba ba to ka kwatanta da aikin da kake cikin kwanciyar hankali da nutsuwa kuma ka ce za ka yi dan wani Allah aike ne mai min babi a wala'ala ba zai karba ba ana fahimtar wannan to masu hijira ma an sa musu ka'ida duk wanda ya hijira din zai bi ma'aikin Allah zuwa Madina to sai yayi dan Allah Allah zai karba amma in yayi dan wata manufa Allah ba zai karba ba wallazina hajaru fillah min ba'di ma zulim Allah ya ce bayan an zalunce su ba a Makka an zalunce sahabbai da yawa ana fahimta an azabtar da su, wa'ansu an kashe su, wa'ansu an musu kwaci, wa'ansu an musu abubuwa marasa daɗi. Shine Imam al-Baghawi cikin tafsirin sa Ihya'ut Tawrat yake cewa nazzala fi Bilal, wannan aya ta sauka kan Bilal, Bilal ladan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa Suhayb Bilal bin Rabah da kuma Suhayb al-Rumi da Kabbab bin Art wa Ammar bin Yasir wa Abi Jandal, waɗannan duka kamar yadda Imam al-Baghawi ishara ayat ta sauka akan su ne domin suna cikin wanda aka zalunci su a garin Makka kafin hijira an zalunci su. Shi Bilal bawa ne na wani kafiri, iya azabtar da shi domin ya ga akwai son musulunci a zuciyarsa, a ɗaure shi a rana a cikin yashi mai zafi, iya ƙonuwa a rana a ɗaure, kuma ba za a sunce shi ba har sai rana ta yi sanyi, hallawa shi gari a sake fito da shi a masa wannan azabu. Amma abin da yake faɗa cikin wani yanayin ahadun ahad da yake faɗa, ahadun ahad, aka yi wa sai na Abubakar radiyallahu anhu ishara cewa ga wani bawa can mai alamar imani, amma bawa ne a hannun kafirai, aje a musu ta yi ko za su yi da shi. Sai na Abubakar radiyallahu anhu ya je a sai masa da Bilal, suka sa kuɗi mai tsada, kuɗi mara masaltuwa, domin dai ya ce ba zai iya siya ba. To kun san dukiyar da ake wa addinin Allah da ita aiki, Allah albarka yake mata, ko ba a tsoron karewarta. Allah an fahimta, suka sa masa kuɗi tsababa, amma sai na Abubakar ya fidda wannan kuɗin ya biya aka bar shi Bilal. Ya yanta Bilal ya zamto mai yanci, ya dawo ya ɗan fari manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Daga nan har ma'aikin Allah ya ba shi ladanci ke kira sallah. Shine wata rana ake faɗar alkhairan Bilal, ai Bilal yayi kaza na alkhairi, yayi kaza na alkhairi, sai yake cewa ma ana illa hasana min hasanati Abi Bakar, yace ni ba kowa bane face wani kyakkyawan aiki ɗaya daga cikin aikin sai na Abubakar radiyallahu anhu, domin dukiyarsa yasa ya yanta iya cikin aikin da yana alkhairi. Ana fahimta, kuma wata rana manzon Allah ke cewa Bilal, wai me kike aikatawa ne aljanna idan nayi tafiya, nayi tafiya sai na ji motsi a bayana, idan na waiga sai na ga kai ne kake nuna. Bilal me kake wa Allah? Suke ce ya Rasulullah, ni dai abin da na san ina yi shine a duk lokacin da nayi alwala to bana bari ta lalace sai nayi sallah raka'a biyu ta nafila da ita, ko alwala kwanciya bacci nayi to sai nayi sallah raka'a biyu da zan kwanta, duk lokacin da na saki alwala to sai nayi sallah raka'a biyu inji Bilal. To wannan Allah ta'ala ya karba, har manzo Allah yake jin motsin bayan tsiya ta kowa a gidan aljanna. Allah ya kare yadda su. Ga su Ammar bin Yasir, su ma sun sha azaba a garin Makka, an azabtar da su. Ga su Kabbab bin al-Arth, shi ma an azabtar da shi, su Abu Jandal da sauransu. Akadhahumul mushrikun bi Makka fa'azzabahu. Imam al-Baghawi yake cewa waɗannan bayin Allah sahabbai da lissafo mushrikai sun rike su a garin Makka suna musu azaba, domin sun ga alama suna da imani. Imam Qatada yake cewa hum ashabun a ashabun nabi sallallahu alaihi wasallam, wannan aya wallazina hajaru fillahi min ba'di ma zulimu. Imam Qatada yake cewa ai ta sauka ne kan gaba ɗayan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Zalamahum ahlu Makka, domin lokacin da suna garin Makka mutanen Makka sun zalunce su. Wa aqrajuhum min diyarihim, sun fidda su daga gidajensu. Hatta lahiqa ta'ifatun minhum bil habasha, har sai da wa'an suka yi hijira daga garin Makka suka tafi Habasha, Ethiopia wannan tamu ta Afirka, tun daga Makka yadda suka yi hijira zuwa wannan garin. Daga ciki akwai Usman bin Affan, akwai matarsa Zainab ƴar gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kai Ruqayya abu Ruqayya, yadda suka ji wannan wannan garin Habasha tun daga garin Makka suka ji domin hijira, domin matsin lamba ta mushrikan Makka a lokacin sun matsa musu, suka dawo garin Makka suka sake komawa hijira ta biyu. Da aka dawo garin Makka kuma shine Allah ta'ala ya bada umarni a koma garin Madina. Duka wannan suna gudu ne domin su gudu da imaninsu. An fahimta, da ya kare kuma sun matabawa humul Madina. Daga nan sai Allah ta'ala ya saukar da su garin Madina kuma ba'da zalik, bayan an je Habasha har sau biyu. Faja'alaha lahum darun hijra sai Allah ya sanya Madina ta zama to gidan hijira wa ja'ala lahum ansar min almu'minin sannan sai Allah ta'ala ya sanya musu mataimaka daga cikin masu imani dama ga muhajirun sannan kuma ga ansar ana fahimta su muhajirun sune mutanen Makka wanda suka hijira daga Makka suka tafi gari Madina su ko mutanen Madina sune al-ansar mataimaka wanda suka tarbi bakuncin su kuma suka taimake su ana fahimta domin ku san waɗannan bayin Allah sahabbai da suka hijira suka tafi gari Madina ba kananan mutane bane a cikin suratul hashr Allah ta'ala ya ba mu labarin su lil fuqara alladhina ukhruju min diyarihim wa amwalihim
يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ
da Allah yake fadar irin wanda za a bawa zakka ko a basu taimako sai ya ce lil fuqara ku basu wannan talakawa daga cikin muhajirai din nan wanda allazina ukhruju min diyarihim wa amwalihim wanda aka fidda su daga gidajensu kuma daga cikin dukiyoyinsu haka Allah yake fada aka fidda su daga gidajensu a garin Makka suka bar dukiyoyinsu wani daga shi shi rayuwarsa kadai ya bar garin Makka amma duk wata kadara da dukiya da kuma ya basa a garin Makka shi dai ya gudu da imanin sa ya samu zan Allah a garin Madina allazina ukhruju min diyarihim wa amwalihim si Allah yace yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana wannan ita ce sheda mafi tsada da Allah ya wasa habban Makka Allah yace wannan hijira da suka yi fa ba da duniya suka yi ba yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana abinda yasa suka bar gidajen su suka bar dukiyoyin su da iyalan su suna neman farallan Allah da yaddar Allah ne kawai suna neman farallan Allah da yaddar sa sai Allah ya ce ulaika humus sadiqun waɗannan masu gaskiya ne Allah ne ya ce ba da wannan shaidar akan su waɗannan masu gaskiya ne ai as-sadiqina fi imanihim waɗannan masu gaskiya ne cikin imansu kuma yau a samu wani keje zai zage sahabbai ya zauna lafiya ai ba zai yi ba mutumin da Allah ya ce wani mai gaskiya ne to kuma wani yabo yake jira kuma ai yabo ya riga ya kai da za ka kwana kana zagin sa kana cewa kaza kaza kai ne ka jiyo kawai kai ne baka da aikin yi amma tuni Allah ya riga ya wanke su ya ce sun yi hijira domin neman yaddar Allah da farallan Allah kuma Allah ya ce waɗannan masu gaskiya ne su mutanen Makka sai ya ce ko mutanen Madina suke kuma wallazina tabawwa'u ad-dara wal imana
wallazina tabawwa'u ad-dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilayhim
na'am
ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون
Allah ya ce wallazina tabawwa'u ad-dara wal imana min qabli mazauna gida sune tabawwa'u ad-dara wal imana kuma suna da imanin min qablihim ay min qabli maji'il muhajirin ilayhi kafin muhajirin su zuwa gare su to sai ake cewa ya akai Allah ya ce suna da imani ma tun kafin zuwan muhajiru sai tarihi ya nuna kan cewa tun manzon Allah iya gare Makka sallallahu alaihi wasallam ya taba tura a Suhaibur Rumi zuwa a Suhaib a wannan Mus'ab bin Umair afwan Mus'ab bin Umair ya tura shi ya je kai sakon musulunci garin Madina tun ba a yi hijira ba shine farkon ambasada a musulunci ya je garin Madina yake yada musulunci da izinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to an samu an sun karbi imani a lokacin shine Allah yake misali da irin waɗannan tabawa udaru al-iman min qablihim sai Allah ya ce yubuna manhajar ilayhi daga cikin siffar mutanen Madina suna kaunar waɗanda suka hijira zuwa gare su. Allah ya ce mutanen Madina masu son baki ne, shaida ce daga Allah yake musu, suna son baki kuma so na gaskiya. Yuhibbuna man hajara ilayhim wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu. Kuma Allah ya ce duk abin da mutumin Madina ya bi mutumin Makka to kowai waye abin baya ya bashi ya bashi har abada har abada shike. Ya waiwaya ma ya ce a ni na baka wannan ba zai taba yi. Wala yajiduna fi sudurihim a wai ba ma a baki ba a zuci ma sun dauke tsamani da abu sun riga sun fudda shi ya ta. Amma yanzu irin kyautar da kike ga wani ya wuce a wani gai wuce ne wancan ba yake ce bai na bashi wacce rigar a to mu karata ka da ko ya fice da motar sa fu a wani ya iya rukun mota ya ai da bashi ai na canje mota na bashi ko na canje mashin na bashi ka kawo ruhi na dangake. Amma mutumin Madina baya wani in dai yi kyauta yayi kenan Allah ne yake shaida su ba sa waiwai in sun yi kyauta. Sannan wata shaida da malamai suka ce duk duniya su kadai Allah yawa wannan shaida. Bayan wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu sai ce wa yuqthiruna ala anfusihim suna fifita buƙatar wani akan su. Allah ne yake bada wannan shaida. Mutumin Madina zai iya hana kansa abu ya biya wani buƙatarsa domin sabr imani. Wa yuqthiruna ala anfusihim suna fifita buƙatar wani akan kansu. Allah kuma ya ce walau kana bihim khasasa ko da su suna da buƙatar amma sai su danne sai su biya wani buƙatarsa domin imani. Yasa shugaba yake cewa sallallahu alaihi wasallam na shiga al'amarin wani har buƙatarsa ta biya yafi na kebe kaina na itikafi na kwana 40 a masallacin Madina na taimaki wani na mai hanya na jagorance shi buƙatarsa ta biya to yafi na kebe kaina na ta ibada kwana 40 inji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Ashe taimakon dan adam ba karamin alkhairi bane ba karamar ko farla bace. Wannan aya wayi usiruna ala anfusihim ta gaskato akan Abu Talha ala ansari. Abu Talha ala ansari Allah ya kare yadda shi wata rana manzon Allah yayi baku sallallahu alaihi wasallam sai tura gidansa yace a nemo abincin da za a ba baku. Dan aika yaje yace wallahi ya zagaya dakin iyayen mu'mini duka ba a samu abincin da za a bi baku ba. Kaga ashe yau in ka kwana ba komai a gidanka karka da mu a gidan manzon Allah ma an kwana ba wala ko ba su ɗaya ba su biyu ba. Dan aika yau yace ya rasulullah wallahi na zagaya duka sun ce ba komai a gidan. Sai yace to wa zai sauki wannan baku na wa falahul janna. Manzon Allah ya bada aljanna akan baku. Ashe baku ba karamin mutum bane. Ana fahimta? Baku a musulunci ba karamin mutum bane. In dai har wani ya ce ya zo gunka bakunta to shari'a ta ce ko bashi shi ka ci ka sauke shi duk yanda za ka yi ko bashi sai ka su ka sauke shi aƙalla sun ce kwana ɗaya biyu zuwa uku ka masa hidima duk yanda za ka yi domin iya cikin haƙƙi da Ubangiji ya dora maka. Manzon Allah ya ce ga aljanna amma wa zai sauki bakona? Bako ya yi tsada ko ba gaskiya ba ne? Sai Abu Talha ya ce ha ana ya rasulullah gani zan sauki shi manzon Allah. Shi ma kuma tsabar confidence ne a ransa domin bai da tabbacin za a samu abinci a gidansa wanda za a biya ba. Amma labarin aljanna ya ce zai sauki shi. Iya zuwa gidansa da bako sai ya ce wa matarsa akrimi dai fi rasulillah. Wannan bakon manzon Allah ne ke girmama shi ba bakona ba ne? Duk wata gwanin tara abinci da waye ki masa bakon manzon Allah ne? Sai take cewa wallahi babu komai a gidan nan yau sai abincin yara ƙanana. Ni da kai ma babu da abinci a gidan. Duk abincin yara ne koyar. Sai ya ce akwai abincin yaran ku? Ta ce eh akwai. Sai ya ce take musu dabara su yi bacci. Fanawinihi. Wannan kuma wani ilimi ne da ake so mata su koya. Musamman an za a musu aure. Ana ganewa akwai dabarar da ake a sa yara su yi bacci duk da yin wanda suke yi. Sai mijinta ya ce ki musu dabara su yi bacci. Haka ta sa su kai bacci suna jin yunwa. Ya ce idan sun yi bacci zaki ɗauko abincin. Ke ki zo ki sami ne da baƙon ki ajiye a tsakanin. Ki kashe fitilar kamar muna ci da baƙon amma ki hakura na hakura kar muci tace to kaji matar arziki inda matar ka ce ba tafti akan bakon zan yayana da ni ba zan ci ba ai ba kai san ba wallahi ba kon waye amma da yake matar arziki ce irin albarka ta bi umar namijinta ta hana yayanta ta hana cikin ta abinci suka bi bakon masu Allah abinci yace ya koshi da asuba sun fito za su je masallaci suna dosar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai manzon Allah yake burbushi har Allah ya masa wahayin abin da ya faru sai yake cewa ajaballahu bima fa'ala fulan wa fulana albariya Allah da kansa iya jinjina akan abin da wance da wani suka aikata jiya har Allah yake biya manzon Allah labari shine yake cewa yu'thiruna ala anfusihim suna fifita buƙatar wani su akan tasu akwai Sa'ad bin Rabi'a al-Ansari iya cikin wanda manzo Allah ya hada su abuta da shi da Abdurrahman bin Auf abinda wannan bayin Allah saka yi wallahi in baka da imani sai ka dauka ba mutane bane shi wannan Sa'ad bin Rabi'a al-Ansari manzo Allah sai kulla musu abuta da shi da Abdurrahman bin Auf Abdurrahman ya zo daga Makka muhajir shi kuma Sa'ad bin Rabi'a al-Ansari mutumin Madina sai manzo Allah ya hada su a guta Sa'ad sai ja Abdurrahman da kawo suka je gidansa yace wannan gidana ne baraba abiyu na baka yace a gabar gidanka na gode ne je ka nuna min kasuwa ni dan kasuwa ne suka je gonar sa ya raba biyu yace dauki rabi yace a ne je ka nuna min kasuwa kai Sa'ad sai da yace matan su guda biyu na aure kowace ta yi kwalliya ta leko ta hundo Abdurrahman ya duba wacce yake so a ciki ya zaba sai ya sake ta idan ya sake ta dai inda kuma sai ya aura masa dan Allah zaka iya wannan idan ka goli ya fita layin bazawara kamar shi kenan kai da shi ba magana amma matarsa bata aure amarya da uwar gida yace wallahi ku leko Abdurrahman ya ganku kuma duk wanda yace iya so a cikin wallahi zan sake ta ta yi idda kuma na aura masa na bashi gidan da zai zauna in ba sahabbai ba kwanda za su yi wannan wayu usiruna ala anfusihim walau kana bihim qasasa Allah ya ce man yukashwa nafsihi fa ulaika humul muflihun babu shakka wanda ya hana kansa ya biwa dan uwansa bukata to Allah ya ce wannan suna cikin masu samun babban rabo Allah ya sa mu da cikin su to wannan sune hajiru fillahi kira walladhina hajiru fillahi min ba'di ma zulim wadanda suka yi hijira dan Allah bayan an zalunce su a gari Makka sai Allah ta'ala yake cewa lanubawwi annahum fid dunya hasana Allah ya ce wallahi zan musu masauki tun a duniya Allah ta'ala zai musu sakayya da alkhairi lanubawwi annahum fid dunya hasana Allah ta'ala zai musu sakayya tun a gidan duniya irin su ne wa atainahu ajrahu fid dunya tun a duniya Allah ta'ala zai saukar da su a wani masauki masauki na alkhairi daga an ce wani sai ya ce Allah san barka to wallahi wannan gaban sa tana da kyau ai ko a yanzu a ce wane kai wane dai Allah shi albarka ana samu cikin shugabanni ana samu cikin yan kasuwa ana samu cikin masu mulki ana samu cikin jami'an tsaro a ce wane ana ambatan sa to sai ka ji alkhairi iya biyowa baya to irin sun ladi bawwi annahum fid dunya hasana tun a duniya Allah zai fara ba su albushra ajila amma wani ana ambatan sa kai wani Allah ya tsine wani ne za a yi da shi to wannan kuma ya shiga uku ana samu cikin shugabanni ana samu cikin yan kasuwa ana samu cikin jami'an tsaro ana samu cikin alƙali da sauransu to duk mutumin da ya aiki alkhairi yayi dan Allah to Allah ya ce tun a duniya zai fara bashi tukunci tun a duniya a ambace shi aje adadin bakuna suna yabansa da alkhairi wane ai wane alasan barka wane in dai wane ne Allah ya masa albarka gunda ba a san shi kuma addu'a yake masa domin kyakkyawan niyyarsa kyakkyawar manufarsa haka nan kuma wani mugun da ba a san shi ma ya tsine masa albarka domin ya riga ya muna na manufarsa ba shi da imani ba shi da tausayi sai ka ji al'umma suna la'antarsa domin mummunan halinsa to babu shakka yin kudiri mai kyau da yin abu dan Allah Allah ta'ala iya sa dan adam tun a duniya ya fara samun tagomashi lanubawwi annahum fid dunya hasana wa huwa annahu anzalahum almadina wa an suka ci a Allah ne saukar da su a garin Madina garin aminci wakila at tawfiq wal hidayah wasu malaman suka ce Allah zai musu tawfiki gam da katar kuma zai shirye da su kirin ladabawi annahum fid dunya hasana Allah ta'ala tun a duniya zai fara musu sakayya da alkhairi da irin abin da suka shuka za su girba wal ajrul akhirah Allah ya ce kuma ladan lahira a gobe alkiyama shine aljanna akbar ay a'zam yafi girma duk abin da za a ma a duniya to tukuici ne bai ma kai tukuici ba in aka hada da irin ladan da Allah ta'ala zai baka a gidan aljanna gidan aljanna duk abin da za a fada ma a qur'ani ko a hadisi da aka tantama shi amma ba za a ta fada ma riyal abin da yake gidan aljanna ba zai yi ba fiha ma la aynu ra'at wala udhun sami'at wala qatar ala kalbi bashar aljanna ba kunnan da ya taba jin labarin aljanna ya ji ba idan da ya taba hararuwa ko a mafarki ya ga aljanna da take bashi zuciya ba ta taba tunanin da aljanna take ba sai dai a kusanta maka yasa Allah ya ce wala ajrul akhirah akbar yazo ne sigatu tafdhil ana gane ku ita ce mafi girma in ka kwatanta ta da ni'imar duniya amma Allah ya ce law kanu ya'lam da dai sosai law kanu ya'lamun al muhajiruna anna hijratuhum fillahi khairul lahum min al baqa' fi dar al kufr so san cewa hijransu daga garin makka a wancan lokaci garin kafirci da dawowarsu madina shine alkhairi da sun san wannan surunta bai ba wanda zai zauna a garin makka duk madina za a dawo to amma wa asu musan haka din ba sai wanda Allah ya haska kawa zuciya da imani sun shiga ne irin wannan Allah ya haska mana zuciyar mu da ibadi Allah ya ba mu ikon aikata alkhairi Allah duk inda alkhairi yake Allah ka hada mu da shi Allah kuma duk inda sharri yake da mummunan aiki Allah ka raba mu da shi ina ganin zamu samu matsaya a nan insha Allah ana mana ishara lokaci yayi abinda muka faɗa daidai Allah ta'ala ya ba mu ladansa abinda ne kuskure kuma Allah ta'ala ya yi mana idan Allah ya dade mu mako mai zuwa zamu tashi aya ne namba ta 43 insha Allah Allah ta'ala ya mana albarka Allah ya sa mu lafiya mu gama lafiya na 42 ko yawa mun tsaya nan ba aya ne namba ta 42 zamu tashi insha Allah Allah ya jikan mu Allah ya jikan mahaifin Allah ta'ala ya gafarta mana Allah ya shirye da mu da zuriyar mu Allah ta'ala duk masu taimakon addini Allah ya taimake su Allah ta'ala muna roƙonka waɗanda suke yi wa addini mu zaman ƙasa Allah ka mana magana Allah ta'ala malaman mu Allah ta'ala ka yi riko da hannayen su Allah ka yi mana albarka ka biya bukatun mu na alkhairi duk wanda ya zo wannan masallaci Allah mai da shi gidan salafiya Allah ta'ala ya sa wannan aiki mu dauke shi a gobe alkiyama Allah ta'ala muna roƙonka samu lafiya mu ga lafiya akwai dan uwa Allah rahma malam Bashir Abubakar yau suna garin Kaltungu sanadiyar babban malamin mu kuma sakataren kungiya na ƙasa Sheikh Muhammad Kabir Haruna Gombe ya zo gare kuma zai yi wa'azi yau a garin Kaltungu da wannan dare sun tafi da malam Bashir da sauran yan uwa Allah ya dade su lafiya Allah ya kai su lafiya kuma ya dade su lafiya Allah ya hada mu da su a ladan gaba daya Allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina adhabannar سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته